ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزود مكي مغانا الدرن الهميس نيوان دي دا درن بيو غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو ليلة لريهو دا تلاتين دا daidai da 11 ga watan August shekara ta 2010 wannan shine kasar na 15 daga cikin jeren giyar tafsirin alqur'ani mai girma da muka yi watake da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji. Anan ga wani waiwaye a dan tafiya, kamar yadda aka ji mun sanar da cewa yanzu daren alhamis ne wanda ya daidai da daren 2 ga watan Ramadan, ma'ana jiya daya kenan ga Ramadan. A ƙarƙashin wannan sanarwar da muka yi ran nan ta kwanan wata, don ka aji tukka da warwara a cikin jeren giyar tafiyar kasusuwan, ta zama akwai kuskure kenan, domin mun sanar da cewa tun shekaran jiya 30 ga Sha'ban, to cewar 30 ga Sha'ban ma'ana a daren ya zama jiya kenan, jiya kenan ya zama yinin 30 ga Sha'ban a ƙarƙashin wancan lissafin. To gaskiya saboda Allah kuskure ne, wato jiya 29 ga ainihin daren jiya kenan ko 29 ga Sha'ban, haka jiya ne 29 ga Sha'ban. Yau aka yi azumi 1 ga Ramadan ko, yanzu an shiga daren 2, dan haka gobe za a yi azumi na 2 insha Allah ta'ala. Wato asalin sanarwar ce tun farko ya zama an yi ƙarin kwana 1 a ciki, shine gyaran da nake mana. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kamar yadda muka faɗi, in Allah ya so Najeriya ta samu sarkin musulmin da in Allah ya so yana da fatan yayi gyara. Na faɗi wannan magana tun ba a nada shi ba, bai wuce wata guda da nada shi ba. Ya rage malamai su ji tsoron Allah, su tsayu akan gaskiya, su kuma faɗa mishi gaskiyar. Kuma malaman su ji tsoron Allah, in wani ya faɗa mishi gaskiya kar su bauɗe mata, dan wani ne ya faɗi ba su suka faɗi ba. A shirye yake da in an ce mai kaza daidai ne ya ce a kawo dalili. To amma matsalar da kan faru shine wani malamin zai ce mai martaba sarkin musulmi kaza daidai ne, sai wani ya dubi, to ai tunda wane ne ya faɗa, to shi kuma bari ya ce ba daidai ba ne. Da ƙarshe sai a ce malamai sun yi hautsini, dan ba za a ce sun yi saɓani ba, sun yi hautsini ke. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, mun shiga suratul baqara a inda muka karanto tun daga aya ta 1 har zuwa aya ta 5, a inda muka tattauna bayanai dangane da fassarorin waɗannan ayoyi, waɗanda in ba a manta ba har wa yau mun fara jin waɗansu maganganu waɗanda daga cikin malamai suka bayyana cewa ayoyin nan da suka zo a farko-farkon suratul baqara, wasu sun yi bayani dangane da muminai, wasu sun yi bayani dangane da munafukai, wasu sun yi bayani dangane da kafirai. Domin ita Madina cibiya ce, kamar yadda muka gabatar, cibiya ce ta hadara. Don haka duk inda cibiya hadara take, wato cibiya ta haɓaka da wayewar kai, za ka ga al'ummomi iri-iri, ƙabilu iri-iri. Yanzu kamar ka binciki Lagos, ka dubi Kano, za ka ga cewa akwai ƙabilu iri-iri, akwai jama'u iri-iri, akwai 'yan gida, akwai baƙi da makamantansu. Haka Madina ta kasance a waɗancan zamunan. Da dai 'yan asali su ne ƙabilun Aus da Khazraj, waɗanda asalinsu baƙaƙen maguzawa ne, shirka suke yi. Sannan akwai kuma Kiristoci da Yahudawa, waɗanda asalin abin da ya kawo su 'yan cirani ne, sun zo ne 'yan ta faɗi ga sassa, saboda sun karanta altafansu cewa Allah zai aiko annabin ƙarshen zamani a garin da ya fi ko ina yawan dabinai. Da suka bincika sai suka ga Madina tana da waɗannan sifofin, don haka suka zo suka cika ainihin Madina da kewayenta da fatan Allah ya sa su haifi ɗa wanda Allah zai mai da shi wannan annabi na ƙarshen zamani, domin kada wannan ainihin wato daraja da suka saba ta kubuce musu. amma sun manta da cewa Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi Ibrahim wanda ya roki wannan martaba tun farko da yake cewa wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimi, wanda dai yin zalunci Allah ba zai tabbatar da alƙawarin annabi Ibrahim ainihin wato da Allah madaukakin sarki ya mishi ba. Dan haka daidai lokacin da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo, to bani Isra'ila sun gama zama azzalimai a wurin Allah madaukakin sarki, dan haka sai ya dauke wannan sako daga gidan Ishaq sai ya juya shi sai ya komo da shi gidan Isma'il. Domin a wannan lokacin hali ya kai wa bani Isra'ila suna kashe annabawa, suna dukan annabawa, suna wulakanta su. Shi kanshi annabin su na ƙarshe shine Isa, sun yi yunkurin su kashe shi ne Allah madaukakin sarki ya dauki abin shi. To a ƙarƙashin haka waɗannan sun tabbata azzalimai, tabbatar su azzalimai ita ta sa Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka. Allah ya ce lu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, kafirai daga cikin bani Isra'ila an tsine musu albarka a bisa harshen annabi Dawud da kuma harshen annabi Isa. Zalika bima asaw, saban Allah su ne yayi yawa, wa kanu ya'taduna, sannan yan ta'adda ne, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, idan suka fara wata barna to wa'azi da jan kunne da gargadi ba zai taba sa su koma da baya ba. A ƙarƙashin haka sun tabbata azzalimai, to Allah madaukakin sarki ba zai cika alƙawarin da yayi wa annabi Ibrahim akan azzalimai ba, dama sharadin da yayi wa Ibrahim kenan. To amma da yake Allah ya tabbatar da alƙawarin cewa kamar yadda Ibrahim ya roka wa min zurriyati, to idan Allah ya dauke wannan annabta kuma ya kaita wani gida, to ya saba wa annabi Ibrahim alƙawari, Allah kuma ba zai sifantu da haka ba. Dan haka sai ya dauke wannan alƙawari daga gidan Ishaq wanda bangare ne na gidan Ibrahim, sai ya koma da shi gidan Isma'il wanda shine ainihin daya bangaren. A daidai wannan lokaci sai Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fifita shi da wannan ainihin annabta. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatu, Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace danka amana shi da manzance shi. Ya dauka ya danka wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shi yasa aka samu Yahudawa da Kiristoci da yawa a ciki ainihin a garin Makka da garin Madina. Korar ƙarshe ta Yahudawa ita ce ijla da Umar ya yi musu, ya ainihin kore su suka tarkata inasu inasu. A wannan lokaci ne suka zo suka kafa ƙasar da aka fi sani da Ingila a yau. Don haka waɗancan Yahudawa na Banu Quraiza da Banu Qainuqa'a da Sayyidina Umar ya koro su daga Madina, su ne suka taho suka ainihin taho suka kafa Ingila ta yanzu. Shi yasa a cikin wannan aƙida tasu ta Yahudanci ta protocolate, suna nan sun yi wa duniya map, suka ainihin yi tun daga garin Makka da Madina har zuwa ainihin Israel, har zuwa inda Ingilishi take, suka ce duk waɗannan yankuna ƙasashensu ne na iyayensu da kakanninsu, kuma sai sun karɓo su, kuma suna nan suna aiki laila nahar akan tabbatar da haka. Sai dai Allah madaukakin sarki ba zai ba su nasara ba. Allah madaukakin sarki ya karya ƙarfinsu. To bayan da Allah madaukakin sarki ya magana dangane da ainihin mu'minai, to kuma zai fara magana dangane da ainihin mushrikai, su ne waɗanda ke wakilta Ausu da Khazraj, kafirai. To sa'an nan kuma daga baya waɗannan surori na suratul Baqara da Ali Imran da Ma'ida da Nisa za su zo za su yi ta maganganu dangane da Kiristoci. Don haka waɗannan surorin tun daga ƙarshe-ƙarshen Baqara har Ali Imrana cikinta da wajenta har ainihin wato Nisa da Ma'ida za su yawaita maganganu dangane da Kiristoci da Yahudawa, saboda daga ƙarshe su ne waɗanda za su waye gari su zama wa musulunci da musulmai dala da bauren dutse, domin za a karya ƙarfin mushrikai, munafukai za su zama ba su da tasiri. Waɗanda za su zama fitina a duniya su ne Kiristoci da Yahudawa. Gashi nan ku cikin ilimin Allah ya tabbata cewa a yau duk duniya babu fitina irin Kirista da ba Yahudi. Har ta kai a lokacin Pope Roma John Paul na biyu suka yi taro suka ce sun yafe wa Yahudawa jinin annabi Isa da suke tuhumar sun zubar, ba dan kuma ba dan su zo su hada kai su yaki ainihin musulmi domin suna ganin musulunci da Qur'ani da Ka'aba da harshen Larabci su ne barazana ga kasantuwarsu a duniya. Dan haka domin su cimma wannan manufar jama'a aiki suke cikin gida da waje, duk yadda za su mulki ya zo hannunsu, duk yadda za su makarantu su zo hannunsu, duk yadda za su asibitoci su zo hannunsu. Dan haka al'ummar musulmi, ku yi taka tsantsan a duk inda kuke game da irin chemist da pharmacist da asibitoci da kuke kai marasa lafiyarku. Babban chemist mafi girma a Zaria shine pharmacy, wanda musulmi ne Balarabe ya kafa shi, ya sanya mishi ainihin suna na addinin musulunci. A yau mallakar kristoci ne, ba dan kun ga saboda wannan makircin kukan kuciya jawabi ne. Dan haka musulmi sai ku yi taka tsantsan. Asibitin da ya fi kowanne nagarta yau wanda ke aiki awa 24 shine asibitin kristoci yau a garin nan. To me ya faru, ya aka yi wannan asibitin shekara 100 da ta wuce? Waɗanda za su kafa shi da suka shigo garin, sarkin Zanzau Alu ɗan Sidi ne ya ce ba zai yiwu ba. Ƙarshe sai bayan da aka kauda shi daga kan mulki, sannan suka samu damar kafuwa a can bayan gari, bayan dutse. Amma ya aka yi su da aka tura su bayan gari a bayan dutse, yau su suke da asibitin da ya fi na gwamnati nagarta. Musulmi kun yi bacci ku farka, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Bayan waɗannan bayanai za mu ainihin shiga aya ta 6 cikin suratul Baqara, a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa innal ladhina kafaru. Na'am.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
To bayan da Allah maɗaukakin sarki ya gama magana dangane da ainihin muminai da kuma siffofin muminai na imani da Allah, da imanin da abin da annabawa suka gaya musu ba tare da sun ji sun gani ba, sai dan imani da Allah ɗin da ya lazimta musu haka, sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa innal ladhina kafaru, lallai waɗanda suka kafirce wa Allah. A nan Allah maɗaukakin sarki na magana waɗanda suka gama yanke shawarar kafirci, ba su da sauran wani tunani na komawa da baya ko kuma tunani dangane da shakka a cikin aqidarsu ta kafirci. Sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, duk ɗaya ne gare su, kai musu gargadi ko baka yi musu gargadi ba, faufau ba za su taba imani da Allah ba, sun riga sun gama yanke shawara. Babban malami al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi al-Ansari yake cewa لما ذكر المؤمنين واحوالهم ذكر الكافرين ومآلهم. ياين ده الله مدوكاكين سركي يا امبچي مؤمني ده كما حالايه ده صفوفين مؤمني ا ايوين ده suka gabata ذكر الكافرين ومآلهم. sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci kafirai da ainihin makomarsu. shin menene kafirci? Al-Qurtubi yake cewa wal kufru diddul iman, hanya mafi sauki da zaka bayyana kafirci shine kishiyar imani, duk abin da yake karo da imani to shi yake kira kafirci. Wa huwa al-muradu fil aya, wannan irin kafircin shi ake nufi a cikin wannan ayar, domin ita kalmar kafirci a Larabci tana da ma'anoni da yawa kamar yadda zaka zo ka ji. To amma wacce ma'anar ce Allah madaukakin sarki yake nufi a nan? Kafirci na kin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa da shi, shine karo da imani. Yace wa kad yakunu bi ma'ana juhudin ni'ima wal ihsan, kafirci yakan zo wani lokacin da nufin musu ga ni'imar Allah da kuma kyautatawar da Allah maɗaukakin sarki ya maka sai kai musunta.
ومنه قوله عليه السلام في النساء في حديث الكسوف
daga cikin irin inda za a ji wannan ma'anar ta fito a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rana ta kisbe a zamanin shi yau musulmi sallah da yazo yana jawabin huduba sai ya ce wa ra'aytun nara kuma a yau a cikin sallan nan tawa naga wutar jahannama falam ara manzaran kal yawmi qattu afdha tunda nake ban taba ganin wani abu da na kalla ya rikita ni ya ta min da hankali irin yau ba wa ra'aytu aktsara ahliha an-nisa'u kuma sai naga mafi yawancin ƴan wuta to mata ne kila sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bima ya rasulullah menene yasa mata suka fi kowa yawa a cikin wuta kala sai yace bi kufrihinna saboda kafircin su kila sai aka ce ayakfurna billah mata na kafircewa Allah ne kala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yakfurna al-ashira suna wulakanta miji suna tozartar da miji suna cin mutuncin miji suna rashin godiya ga miji ga kyautatawa dai kaga anan menene kafirci kenan butulci ba shine kafircewa Allah ba kaga dan haka kafirci anan ba shine wancan irin kafircin ba wa yakfurna al-ihsana duk irin mutunci da kyautatawa da daraja da miji ya baiwa mace sai ta wulakanta ta rena ta maganganu na fajirci na rashin godiya law ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da baka shanya rayuwarka kana kyautatawa daya daga cikin su thumma ra'at minka shay'an ran da ta gaggazawa daga gare ka ko ran da ta ga kuskure daga gare ka ko ran da kai ganganci ko ran da wani abu dai akasin abin da ka saba yi me ka saba yi kyautatawa to ran da ka munana qalat sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qab tunda muke ban taba ganin alherin ka ba baka taba min wani tagomashi ba ba abin da ka taba tsinana mini mata kenan kun ji har manzon Allah Allah ya mai wahayi yayi karatu dangane da sirrin mata أخرجه البخاري الإمام البخاري يرويت أينه وانا حديثي ينزكا وانا حديثي يبيا رامنا چيوا كافر چند النبي فأي ماتا كي أتكي وانا حديثي باشيني كافر چند آية تكي مغانا بكو ودنها كان كجي كان بين چكي سيكا جمع لمن أقيدا سنچي شي كافر چي نوئي نوئيني أكوي كفر النعمة والإحسان شيني وانا نماتا أكوي كفر الإيمان كافر چي وادق إيماني na fata an gane akwai kufurun zira'a kafirci na noma ina wannan yake kuma gashi malam yake cewa wa aslul kufri fi kalamil arab saboda asalin kafirci a cikin zancen larabawa as-satr wa taghtiya limmibewa da rufe abu asali shine kafirci wa fi wa minhu qawlu sha'iri yace ga wani mawaki da yake cewa fi lailatin kafara an-nujuma ghamamuha yace a wani dare wanda taurari sun ainihin wato lullube dare wato dare ya lullube taurari kaga anan sai yace kafara kafaran nujuma ghamamuha wato dare duhun dare ya ainihin wato lullube ainihin wato hasken taurari ko kuma taurari sun lullubu hasken su ya lullubu to kaga anan menene lullubewa din kafara na fata an gane muna makaranta wani malami da ke karantar da mutum muna secondary mutumin kasar ainihin abin nan wannan Misra Dr. Taha Allahu alam don ko lokacin ya kai kusan shekara 60 a duniya ban sani ba yanzu ko Allah ya mishi rasuwa wata rana kawai da ya shigo mutum ne mai raha sai ya shigo yace man minkum yuridu al'am an yakuna kafiran cikin ku bana wake so ya zama kafiri haka kowa ya fahimta sai aka yi shiru yo kai ka daga hannunka kace bana zaka kafircewa Allah malami ne na larabci ashe ga abin da yake nufi din ai satraha ina fata an gane wa minhu summiya al-laylu kafiran li'annahu yughatti kulli shay'in bi sawadi saboda dare yana lullube komai da duhun shi dan haka laraba sukan kira dare kafiri mai lullubewa a ce kafirin ya zo ma'ana dare ya zo ina fata an gane malami ya sake cewa wal kafiru aidan al-baharu haka teku ma laraba suna ce mishi kafiri. Wan naharul azim da babban ainihin kogi duk suna kiran shi. Wal kafiru az-zarra kaji kuma yace haka az-zari'u mai shuka. Wal jam'u kuffar jam'in su shine kafirai. Qala Allah ta'ala Allah yace kamasali ghaisin kamar ruwan sama ne. A'jabal kuffara nabatuhu wanda ya sauka kan tsirrai har kafirai suka yi sha'awar tsirran. Tsuwa ya kafiran manoma na ba ta an gane daga larabci kenan. Abinda ake nufi da kafir a nan kenan manomi. Don haka kamasali ghaisin a'jabal kufaru nabatuhu kamar ruwan sama ne da ya sauka ya jika tsirrai sai manoma suke sha'awa. In ya banya ta haɗu sai ka ga manomi yana kewayawa yana sha'awa. To shi ne yace man minkum yuridul am an yakuna kafiran damuna ta sauka ne sai yace bana cikin ku wane ne zai zama manomi. Ina fata an gane. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. To ma'anonin dai suna da yawa. To jama'a yadda kuka ji wannan aya ta zo da sako mai karfi. Ayar ta dan ba da wani rikici a wurin malaman tafsiri suka ce yanzu kenan duk inda aka ga kafiri sai a daina mai wa'azi. Tunda Allah ya ce innal ladhina kafaru wadanda suka kafirce wa Allah sawa'un alaihim duk daya ne gare su. A anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ko kai wa'azi ko baka wa'azi ba ko kai gargadi ko baka ba za su taba imani ba. To dan me ake wa kafirai wa'azi kenan tun daga abin da Allah ya fadi. Sai malamai suka ce wahtalafa al-ulama fi ta'wil hadhihi al-aya faqila hiya amma. Wasu malamai suka ce wannan aya ta shafi duk wani kafiri. Duk inda kaga kafiri ka ɗebe tsammani da cewa wannan fau ba shi ba imani ko kai wa'azi ko ba kai ba sai dai kai na sauke nauyi da yankan uzuri. To wa ma'anaha al-khusus fi man haqqat alayhi kalimatul azab. Sai wasu kuma suka ce a'a ai ma'anar tana faruwa ne ga waɗanda aka tabbatar musu da azaba kaman wa kama Abu Lahabi. To yanzu Abu Lahabi tunda Allah ya ce tabbat yada Abi Lahabin wattab wannan an yanke shawarar Allah ya riga ya saka shi a wuta tun anan duniya ya ce dan wuta ne. To irin wannan sai ka ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna tunda Allah ya riga tun anan ya tabbatar. Wannan ita ce fassarar da malamai suka yi wasa baka fi ilmin lahi annahu yamutu ala kufrihi ya tabbata cewa a ilimin Allah wannan kafirin zai mutu akan kafircin shi ne. Arada Allah ta'ala an yu'lima anna fi nasi man hadhihi haluhu duna an yu'ayyana ahadan. Allah yana nufin a daga cikin kafirai akwai wanda yake haka ko da bai ce wane da wane ba amma daga cikin kafirai akwai waɗanda Allah ya riga ya tabbatar da kafircin ba za su taɓa musulunta ba. To sai wasu malamai suka ce to wannan aya a kansu ne take magana. Qala ibn Abbas wal Kalbi al-Imam Ibn Abbas cikin sahabbai da babban malamin tafsiri al-Kalbi suka ce nazalat fi ru'asa'il yahud wannan aya ta sauka ne dangane da shugabannin Yahudawa. Minhum Huyayy ibn Akhtab daga cikin su akwai Huyayy dan Akhtab wa Ka'b ibn al-Ashraf da Ka'b dan Ashraf wa nuzarahum da kuma ainihin makamantan su. Wa qala Rabi' ibn Anas wani malami cikin malaman sahaba ya tabi ai mai fassara Qur'ani mai suna Rabi' yace nazalat fi man qutila yawm Badr min qadatil ahzab ranar da akai wannan yaki na Badar an kama manyan kafiran Quraishawa manyan shugabanni guda 70. Sai waɗannan malamai suka wannan malami Rabi'u dan Anas sai ce akan waɗannan ne ta sauka waɗannan tunda Allah ya san sun tabbata a kafirci da wa'azi da rashin yin shi ba zai amfane su ba akan su ne ta sauka. Amma waɗancan malami su Ibn Abbas suka ce akan malaman Yahudawa ne da su da waɗanda alƙawarin Allah ya tabbata akan su cewa waɗannan fau ba za su taɓa tuba ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Al-Imam Al-Qurtubi da yake muhaqqiqi ne sai ya ce wal awwalu asah magana farko ita tafi inganci ita ce wacce cewa wannan aya akan ainihin dukkan kafirai take.
sai dai kuma tana tabbata ne akan waɗanda Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa da ainihin azaba. Sai ce fa inna ma masala biman kushifal ghaibu anhu bi mautihi ala al kufri wa zalika dakhilun fi dhimn al aya. Domin ai da aka tashi buga misali, an buga misali da waɗanda suka mutu akan kafirci, saboda Allah ya san cewa waɗannan sun riga sun yanke kafirci ne a zuciyarsu, dan haka wannan ayar tana magana akan dukkanin kafiri. To amma kuma ayar a fakaice tana ishara ne zuwa ga waɗanda Allah a cikin ilimin shi ya san cewa waɗannan sun riga sun yanke shawara ba za su tuba ba. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To bayan da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wannan ainihin wato tsari dangane da su, sai kuma ya kawo dalilin da ya sa wannan irin sharri ya tabbata a kansu. Domin Allah ya saukar da Alkur'ani daga saman bakwai yana cewa su wane, ko ai musu wa'azi ko ba ai musu ba, ba za su yi imani ba. To wannan sun samu mummunan yabo. To amma me yasa? Sai Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
الله يتي ختم الله على قلوبهم. الله يدنك زكاة سنوات ويالف زكاة سو وعلى سمعهم هكذا الله يدنك جنسو الله يالف جنسو وعلى أبصارهم sannan kuma akan ainihin magannansu wato idanuwansu ghishawatun akwai wata yana walahum azabun azim ranar alkiyama kuma suna da ainihin azaba babba ita ce tabbata a cikin wutar jahannama ta dindindin. Dukkanin wanda waɗannan siffofi suka tabbata gare shi na bata jama'a, to in kai wancan hukunci na baya akan shi ba kai kuskure ba. Dubi dai na farko, ita dai shari'a jama'a kunne yakan jita, ido yakan gani, da kunne da ido in suka ji sai su aika da sakon zuwa ga zuciya. Idan zuciya ta gamsu, to shikenan sai baki ya furta. Abinda baki ya furta din nan, to al'amari ne kamar yadda Bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Babu shakka mutumin da ya ji gaskiya, ya ga gaskiya, zuciyar shi ta gamsu, to sai kuma ya furta da cewa babu abin da ya dace sai ita wannan gaskiya din. Ita ce kalmar la ilaha illallah, ita ce musulunci, ita ce bautar Allah shi kadai bai da abokin tarayya. To amma kuma in ya zama wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyar shi daga jin ita wanda daga gamsuwa da gaskiyar, kunnuwan shi Allah ya danke su, gaskiya ba ta shiga, sannan kuma idanuwan ba sa ganin gaskiya. Saboda me? Saboda akwai yana, wannan mutum ya gama bata a nan duniya, babu yadda shari'a za ta je gare shi. Dan haka kai ne wa'azi, a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Ko kai musu wa'azi ko ba kai musu wa'azi ba, diɗɗe ne gare su wa'azin ba zai amfanar da su ba, dan sun tabbata sako baya isa gare su. Saboda tsananin kafirci jama'a, banda wannan siffar da Allah madaukakin sarki ya tabbatar gare su, yanzu wannan fa Allah yana nuna cewa dukkan waɗannan hawasu nasu ba sa aiki gare su. Amma duk da haka suka zo suka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi, sai suna sa yatsunsu kuma a cikin kunnuwa suna ƙara dodewa don su ƙara tabbatar da wannan maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗi. Allah da kanshi ya dode zuciyar gaskiya ba ta shiga, kunnan baya jin gaskiya, idanuwan ba sa gani, amma in suka zo sai su dode. Wani sai ya ɗauko rawanin shi sai ya lullube idanuwan shi sai ya tafi kaman makaho a guje, baya son ya ji. Sannan sai suke hudubobi ga mabiyansu. Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran. Kafirai suke cewa kar ku saurari qur'anin nan in ana karantawa. Wal ghawfihi, ku rinka daga murya kuna hayaniya, la'allakum taghlibuna, maiwa muryar ku tarinjaye muryar shi in yana karatu din. Ya kasance cikin hadisin Bukhari Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, idan aya ta alqur'ani ko sura ta sauka gare shi, in yazo ya samu Quraishawa suna zaune, sai ce Allah ya saukar min da littafi, ko kuna so in karanta muku? In suka ce suna so sai ya karanta musu, idan suka ce baya so sai ya wuce sallallahu alaihi wa alihi sallama. Tare da haka, rannan sai suka yi taro akan cewa daga yau to a rinka yada jita-jita akan cewa kada wanda ya sake ya saurari wannan alqur'ani a daidai wannan lokaci ne suna wannan propaganda kar a saurari alqur'ani sai na Abubakar as-Siddiq ya gina masallacin shi idan magariba tai ya je ya gama kasuwanci ya gama harkokin shi babban attajiri ne sai kuma ya zo ya bude masallaci yayi sallah yayi karatun alqur'ani to matan mushrikai da ƴaƴansu sai su zo su kewaye dan galibi su ƴaƴa da mata galibin su zaka same su innocent citizen ne ba ruwan su da dahayan yadda ake yi dan haka kawai sai su zo su kewaye in suka kewaye sai suna jin karatun qur'ani Abubakar ne Siddiq yana karatun qur'ani sai ya fara kuka su kuma matan arna su ma sai su rikice da kuka dama ga raunin zuciya gashi kuma suna jin abinda Allah yake magana karara dan larabcin ya sauka da harshen su ne to wannan sai suka fara ganin al'amari ya fara rikice musu kana can kana propaganda ka a saurari karatun alqur'ani ka ayi kana dawowa sai ka ji matarka ba musulunta ce ba amma ta iya karatun sura kaza ta iya karatun aya kaza dan mushrikan Makka da yawa sun haddace alqur'ani suna mushrikai saboda yawan karantawa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake musu yaran su ne ko kun fahimta jama'a to lallai rannan sai suka ce a kira taro a je a ga yawa Abubakar a bashi notice Abubakar ka tattara inaka ka bar garin nan in ba haka ba ka rufe masallacin ka in kuma ka ki wallahi zamu afko maka dan abun ba za ta sau ba to Abubakar kuma mutum ne mai sanyin hali yaga dan me za a yi tashin hankali zai rufe masallaci zai bar gari ya hada kayan shi sai ya kintsa sai ya bar gari to Abubakar kuma karimi ne mutumin kirki ne irin su Abubakar in suna zaune gari talaka ba sa jin yunwa ba a shiga halin kakani kai irin halin abokin sheke da shi wanda Khadijatul Kubra ta siffanta wa taksubul ma'adu wa tu'inu ala nawa'ibil haqq duk abin da ya gagara Annabi sallallahu alaihi wa sallama da abokin shi Abubakar dabi'un su ne sai su ga ya za su rufa mutane asiri akan wannan abu jama'a kun fahimci wannan Annabi ya wuce ana azabtar da Bilal dan Allah sallallahu alaihi wa sallama hankalin shi ya tashi yaje tsaya cikin musulmi yace yau Bilal a da zai kwana ba zai kwana a bawa ba ku hada taimako sai Abubakar yace na dauke muku Abubakar ne Siddiq kenan to ire-iren waɗannan tara'aradu da ka dangane da taimakawa addinin musulunci to irin su Abubakar su bar gari sai ya hada kayan shi ya tafi can sai wani babban kafiri mai suna Ibnu Daginna sai ya hadu da shi a bayan gari Abubakar ina za ka hada kaya sai ce jama'a sun ce ba su son karatun Qur'ani ni kuma ba na iya zama sai da karatun Qur'ani shine zan tafi inda zan je in karanta Qur'ani na hankali na a kwance sai Ibnu Daginna yace ba za ta sabu ba irinka baya barin gari kuma ba a kore shi saboda masu taimaka talaka an suka bar gari talaka ma sai su bi su ko ku sai a bar garin daga garin sai maruwata saboda haka irinka baya barin gari kuma ba a kore shi yace kamar yaya yace mu je kuma zan saka ka cikin alfarmata to Larabawa suna da wannan dabi'ar tun daga da har yanzu Larabawa da basu lalace ba duk wanda ya shiga cikin alfarmar wani jama'a a wurin Balarabe ya shiga kenan dan haka sai zai tsaya kofar Ka'aba yace jama'a ga Abubakar zai bar gari na dawo da shi dan haka yanzu ya dawo a cikin alfarmata zai bude masallacin shi zai ci gaba da karatun Qur'ani kuma a kyale shi a bashi yanci a sa mishi ido haka ce to shikenan mun yadda da alfarmaka Ibnu Daginna to kwana biyu Abubakar sai sanarwa ta koma ta yadu Abubakar ya dawo fa matan mushrikai na asariya suka yi ta sanarwa kafin magariba masallaci ya cika Abubakar ya zo ya fara karatu gaba ɗayan gari sai ya rude da kuka ko ina matarka ba a yi tuwo bane ba a yi yaya bane tana can masallacin Abubakar sai suka je suka samu Ibnu Daginna to kaga Ibnu Daginna wannan jaraba za ta bar garin nan kai ka je ka dawo da ita ba mu yadda ba sai ka je ka ce mishi ka janya alfarmar da ka saka shi imma ya rufe masallaci imma za mu afko mishi
ko kuma ya baggarin nan. Ibnu Dagin na ya dawo ya ce wa Abu Bakar, to kai Abu Bakar al'amarin naka ya wuce yadda ma kake yi a da, to ni ma dai na cire ka daga alfarmata. Sai Abu Bakar ya ce ni ma na fita kuma na shiga cikin alfarma Allah, ba zan rufa masallaci ba, ba zan daina karatun Qur'ani ba, ba zan kuma bar gari ba, saboda lokacin yayi ƙarfi kenan. Na fata an gane, an samu matan manya-manyan mutane sun yi rijista da masallacin Abu Bakar. Don haka Abu Bakar ya zauna, haka aka yi ta wannan gumurzu jama'a. As-Sayyida Aisha ita ta bada labarin wannan hadisi a cikin Kitabul Masajid a cikin Sahihul Bukhari, tace ni tashi ne kawai na ga ubana Abu Bakar da uwata Ummu Ruman musulunci suke yi. Abu Bakar ya gina masallaci karami a kofar gida yana sallah, ita ce sai ta ci gaba da bada wannan labari. A ƙarƙashin wannan jama'a, gaskiya saboda Allah, ire-iren waɗannan kafiran, to babu wata sa zuciya da za ka yi dangane da imaninsu. Sun riga sun yanke shawara, Allah kuma ya riga ya rufe zukatansu, ba za su ji wannan gaskiya ba. Amma fa barkaci, tattare da haka fa, idan dare yayi suna lallabowa su zo suna tsayawa daidai windon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan yana karatun Alkur'ani suna saurare. Kaga kuma magudi, ma'ana a can senate ko a parliament an haɗu a majalisa, an ce kada wanda ya sake saurare, kun yadda eh, kowa ya yadda eh, to shikenan sai wancan senator ya kama wannan ya shiga burtu ya je yana jin karatun Alkur'ani, saboda yana da daɗi ne karatun jama'a. Allahu akbar. To shine Allah yake cewa khatamallahu ala qulubihim, Allah ya rufe zukatansu ne, wa ala sam'ihim, Allah ya rufe jinsu, wa ala absarihim, Allah ya rufe ganinsu, wa ala absarihim ghishawatun, sannan akwai yana akan ainihin magannansu, idanuwansu, walahum azabun alimun, walahum azabun azimun, suna da ainihin wato azaba mai girma a ranar gobe alkiyama. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Idan kuka lura da wannan aya jama'a, Allah ya danganta waɗannan ayyuka dukka kanshi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, da wannan ne sai Imam Al-Qurtubi anan ma sai yake cewa fi hadhihi al-ayati adallu dalilin wa awdahu sabilin ala anna Allah subhanahu khaliqul huda wad-dalal wal kufri wal iman fa'tabiru ayyuha as-sami'una. Ya ce wannan aya tana tabbatar da aqidar da musulmi suke a kai tun farko, ita ce akan cewa Allah madaukakin sarki shi ne mahaliccin komai, domin an samu wasu mutane masu suna Qadariyya, wasu kuma masu suna Mu'tazilawa, suna cewa Allah madaukakin sarki ba shi ya halicci komai ba, alhirai da mutanen kirki su ne kadai Allah ya halitta, amma sharri da masharranta to ba Allah ne ya yi su ba. Yanzu kenan a fakaita sun tabbatar da cewa mahalicci guda biyu ne. Wannan aqidar tasu ta yi kama da aqidar Majusawa, don haka ya tabbata cikin hadisin al-Imamu Abu Dawuda, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kira su al-Qadariyya majusu hadhihi al-umma. Qadariyyawa su ne majusawan wannan al-umma, domin Qadariyyawa suna cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci alheri, shi ya halicci annabawa da mala'iku da salihai, amma da kafirai da azzalimai da kafirci to wannan kuma shedan ne ya yi su, ko kuma dai wani yanayi ne ya samar da su, amma ba Allah ne ya halicce su ba. A fakaice suna cewa kenan akwai wani mahalicci banda Allah. To Qur'ani kuma cewa yake wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn, kar ku ce Allah guda biyu ne, Allah guda ɗaya ne. A ƙarƙashin wannan jama'a, wannan aqida ta su Qurtubi yake cewa ya ku masu hankali sai ku tsaya ku lura, wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah shi ya halicci shiriya, Allah shi ya halicci bata, Allah shi ya halicci kafirci, shi ya halicci imani, waɗannan abubuwan duk shi ya halicce su. Allah shi ya halicci Musa, Allah shi ya halicci Fir'auna. Innama babu daɗi ne a babi na ladabi, danganta sharri ga Allah madaukakin sarki. Ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu, maganganu da ayyuka masu daɗi suna hauhawa su tashi zuwa ga Allah madaukakin sarki. To amma a asalin halitta babu wani mahalicci sai Allah madaukakin sarki.
jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah shi ya kafirci shine ya halicci kafirci shine ya halicci kafirai amma kuma wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarje wa bayin shi su yi kafirci ba to anan ne baka bambance al-irada da al-mahabba Allah madaukakin sarki ya nufi kafirci ya faru a duniya Allah madaukakin sarki ya nufi imani ya faru a duniya amma kuma Allah madaukakin sarki yana son imani baya son kafirci akwai bambanci kenan tsakanin soyayya da nufi yanzu misali wana ina zaka sai ce zan je kan tebur ne zan ci naman kaza yana so ko bai so yana so to amma wana ina zaka kuma sai zan je ban daki ne in yi kashi yana son kashi amma kuma ya nufi yin kashi saboda wata manufa to Allah madaukakin sarki ya halicci kafirci da kafirai daga cikin manufofin wallahu alamu malamai suka ce dan mumini ya gane darajar abin da Allah ya mai idan Allah madaukakin sarki ya sa ga muminai ga kafirai a daidai wannan lokaci mumini zai gane darajar matsayin da Allah ya kai shi domin sai ya kaddara yanzu a ce shine a cikin wannan hali da Allah yake siffanta da cewa amilatun nasibatun tasla naran hamiya duk inda kaga kafiri wannan ayat ta zama muntabaqa alaihi amilatun nasiba wahala ike aiki yake da aikin da wahala dunna banza ne domin tasla naran hamiya kanshe zai waye gari ya ganshi a cikin wuta mai zafi kaddara cewa a wannan halin kake ya zaka ji to sai Allah ya yi shi sai yayi ka kai sai kai imani sai ka gane falalar da Allah ya maka to kuma sai ka gane cewa wannan falalar ba hikimar ka bace duk sanda ka ganka da imani kaka ce dan kai ne dan kungiya kaza ko dan ka iya nahau ne ko dan ka haddace Qur'ani ko dan kai ne liman ko dan kai ne mai wa'azi sai ka ce ka gode wa Allah a bisa falalar shi kuma kana roƙon Allah ya ƙara maka daga cikin ainihin falalar shi Allah madaukakin sarki ya taimaka nassin alqur'ani ya tabbatar da cewa wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ya halicce ku shi ya halicci duk abin da kuke aikatawa dan haka aqidar musulmi gaba dayan su daga cikin ahli sunnati wal jamaa sun tabbatar da cewa Allah shine mahaliccin komai a karkashin haka ne limaman ahli sunna suka rubuta littafai masu dimbin yawa akan wannan mas'ala littafi da yafi shahara akan haka shine littafin khalqu af'al al-ibad na al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to bayan da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ainihin wato waɗannan halaye na ire-iren waɗannan kafirai sai kuma Allah madaukakin sarki ya take bayanin anan sai ya juya dangane da nau'in wasu kafirai waɗanda kafircin su yafi waɗancan amma kuma su waɗannan kafircin su a sakaye suke sai ya ce wa minan nas na'am
wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin
Allah ya ce wa minan nas man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa mun yadda da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yadda da ranar lahira wa ma hum bimu'minina Allah ya ce ƙarya suke ba mu'minai bane su da fatan baki kawai suke fadi rawa ibn Jurayj an Mujahid al-Imam ibn Jurayj ya ruwaito daga Mujahid qala Mujahid ya ce nazalat arba'u ayatin min suratul baqara fil mu'minina ayoyi guda hudu na suratul baqara sun sauka ne dan su bayani dangane da ainihin mu'minai su ne ayoyin da muka gabatar a farko-farkon suratul baqara wasnatani fi na'atil kafirina ayoyi guda biyu kuma su ne waɗanda muka gama fassarawa a ɗazu su kuma sun zo ne dan su siffanta yadda kafirai suke wa salasa asharata aya fil munafiqina ayoyi 13 su kuma suka zo dan su bayani game da munafikai saboda siffofin munafikai sun fi siffofin mu'minai yawa siffofin munafikai sun fi siffofin kafiran asali na sarari yawa sannan hadarin munafikai ya fi ainihin hadarin mu ainihin wato kafirai waɗanda suka fito karara suka ainihin wato bayyana kafirci
duk inda kaga wata karra ta faru ga mu'minai, wato duk inda kaga wata wani juyin juya hali ya faru ga mu'minai, kafirai sun dawo suna datsar mu'minai, suna kisan mu'minai, wannan ya faru ne ta hanyar munafikan da suka zo suka makalkale da ainihin wato musulmi. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, sannan dukkanin musulmi su kwantar da hankalinsu. Har abada musulmi ba za su rabu da munafikai a cikinsu ba tun daga duniyar hallahira. Hadisi ya tabbata cikin Sahihul Bukhari a cikin kitabu Fadilus Sujud, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, idan aka tashi alkiyama sai Allah ya shela yace, man kana ya'budu shay'an falyattabi, wanda dukke bauta wani abu to ya bi wannan abu. Sai yace, fa minhum man yattabi'ul kawakib, daga cikinsu akwai waɗanda za su bi taurari, wa minhum man yattabi'u shamsa, wasu za su bi rana, wa minhum man yattabi'ul qamar, wasu za su bi wata, wa minhum man yattabi'u tawagit, wasu kuma dagutu za su bi. Sai yace, wa tabqa hadhihi al-umma, wannan al'umma ita kadai ce za ta rage, saboda al'ummar musulmi su kadai ne ba su bauta kowa sai Allah. Har kristoci suna bautar wani wanda ba Allah ba. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula lima laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Rana alqiyama Allah zai tintibi annabi Isa, kai kace su dauke ka da mahaifiyarka su bauta maka, su bauta muku, su rabu da ni? Sai ce, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, in har na faɗi ai ka sani, domin ka san abin da ke zuciyata ban san abin da ke zuciyarka ba. Allah ai kai ne masanin gaibu. Sai kuma ya dawo cikin makyarkata da tsoro yana cewa, in kuntu qultuhu faqad alimtahu, ya Allah in ma na faɗi ai ka sani, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ya Allah ba abinda nace musu sai sakon da ka aiko ni da shi. Ani ibudullaha rabbi wa rabbukum, ce musu ne su bautawa Allah, shine ubangiji na, shine ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, matsawar zaman da ne tattare da su na tsaya na lura na sa ido, ko yanzu ka dauko Bible sabon alkawari kowane iri ne, zaka ga inda za su kira annabi Isa su ce mishi oh rabbi, sai ya ce musu a ba shine rabbi ba, don rabbi din asalin kalmar rabbu take nufi. Amma Arabci da kalmar ainihin wato Isra'ilanci, yaren Hebrew suna haduwa a wurare da dama, ma'anar rabbai ya rab, su ce wa annabi Isa ya rab ya ubangiji, sai ya ce a ni ba rabbu bane. Don haka ku kiyaye jama'a, kristoci suna bautar annabi Isa, yahudawa suna bautar Uzairu. Mun fahimci wannan da kyau ko? To yanzu su wane ne kenan ba su bautar kowa sai Allah? Su ne musulmi. Sai annabi ya ce wa tabqa hadhihi al-umma, a dandalin kiyama duk al'ummu za su bi waɗanda suka bautawa. Kuma hadisi ya tabbata sahihi a cikin littafin al-Imam al-Baihaqi mai suna As-Sunan al-Kubra da isnadi sahihi, manzo Allah ya ce da rana da wata ana tashi al-kiyama sai a wurga su cikin wuta, ba dan sun yi laifi ba, ba dan azaba ake musu ba, amma tabkitan li'abidihima, dan a kunyatar a wulakantar da waɗanda suka bauta musu. Idan ya zama ubangijinka ana tashin kiyama amma kashi a wuta, kai ma kana tafi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Dan haka duk wanda yake bautar wani abu zai tashi ya bi shi. Sai manzo Allah yace wa tabqa hadhihi al-umma wa fiha munafiquha, munafikan su na cikin su, dan haka har a kiyama naka tashi munafikan su na nan. Ina ne za a ware shine idan Ubangiji ya tashi sai bayyana da wata sura ba surar da Allah ya karantar da muminai a cikin Alkur'ani ba, ba surar da Annabi ya wa muminai bayani ba, sai wannan sura sai ta bayyana sai ce ana rabbukum, ni ne Ubangijinku, sai su ce lasta rabbana, ba kai ne Ubangijinmu ba, muna nan anan ba za mu gushe ba har sai Ubangijinmu ya zo. Fa iza jaa rabbuna arafnahu, idan Ubangijinmu ya zo za mu gane shi. Wannan na daga cikin fa'idojin karantar da sunaye da siffofin Allah ka yadda da su a yadda suke. Dan an gaya maka haƙiƙanin surorin ka kiyarda da siffofin ka kiyarda, ranar kiyama in ka ga Ubangiji ba za ka iya gane shi ba. Amma tunda mu'mine ne sun yadda da Allah a bisa yadda nassi ya zo Qur'ani da hadisi, in sa ga wata sura sabanin haka sai su ce ba kai ne Ubangiji ba, in Ubangiji ya zo za mu gane shi. Ana nan ya ce sai Ubangiji ya yaye shamakin da ke tsakanin shi da su. To bayi na ganin Ubangiji a lokacin nan, shikenan sai su faɗi sai su yi sujuda. To a wannan lokaci ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna, a nan ne za a bambantu mu'mine sai su faɗi sai su yi sujuda gaba ɗaya, su kuma munafukai fa sai bayan su ya kage. Sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna, a duniya ana kiran su zo su yi sujuda suna lafiya suna ki, to a yau kuma suna son su yi sujuda Allah ba zai ba su iko ba. Ubangiji zai bayyana ainihin wato kaurin shi a wannan lokaci, sai su tafi za su yi sujuda, shine ma'anar yawma yukshafu an saqin, ranar da Allah zai bude kaurin shi. Haka hadisi ya bayyana cikin sahihul Bukhari da Muslim da musnadul Imam Ahmad cewa yakshifu rabbuna an saqihi azza wa jalla, ubangijinmu zai bude kaurin shi. Wannan ita ce kadai fassara, ita ce ma'anar ayan, dan ita ce tazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'awili da ake cewa ai wai ana bayyana wannan wuni ne na ha maza ha mata, ana nufin yayi kauri saboda wahalhalun kiyama ta yawa, wannan fassar ko kadan ba haka bace. Qur'ani ya ce yawma yukshafu an saqin, ranar da za a bude kauri, wane ne zai bude kaurin ba a fadi ba, sai hadisi yazo yace yakshifu rabbuna an saqihi azza wa jalla, Ubangijinmu ne zai yaye kaurin shi. A ranar in mu'mine suka gani sai su fadi sai su juda, munafukai kuma sai su kasa. Dan haka duk mu'mini ya kwantar da hankalin shi. A masallaci akwai munafukai, a wurin aikin hajji akwai munafukai, in ka fara neman aure akwai munafukai, in zaka sai filin gina masallaci akwai munafukai, in ka fara tara kudin ginin masallaci akwai munafukai, ran da aka yi maka haihuwa munafukai suna nan duk inda aka yi sai sun zo. Saboda haka wallahi kowa ya kwantar da hankalin shi. Abinda ake bukata shine ka tsarkake zuciyarka. Wa in tu'minu wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a, idan kuka yi imani da Allah kuka saka tsoron Allah duk makircin su ba zai cutar da ku da komai ba. Amma wallahi in kuka sake kuma Allah ya tuhumce ku da zalunci ko, to za ku ga kaskanci da wulakanci. Abinda ya faru ga Saddam Hussein kyakkyawan misali ne ga duk wani mumini ya tsayu akan hanya. Saddam Hussein shi kanshi azzalimi ne ya je hada kai da kafirai, suka je suka dauki makamai na kare dangi suka bashi ya watsa wa ƴan uwan shi musulmi, duk ya gama abin da zai gama gaba daya madadin ya dawo ya zama salihin bawa ya tuba ya koma ga Allah, sai ci gaba a yadda yake din, don a wurin Allah in baka tuba ba kana nan a yadda kake. So da haka suna nan sai suka juyo kanshi. Muna fatan abin da ya same shi ya zama jarabawa ce gare shi wadda ta ja mishi kyakkyawar cikawa tunda ya cika da kalmar shahada. Ba wai wanda ya taba yin sallah ba, wanda tunda yake a duniya bai taba sallah ba, ranar mutuwa in yazo ya ce la ilaha illallah ya hada, ya yi kyakkyawar cikawa. Saddam ya cika da la ilaha illallah, don haka babu abin da zamu ce sai mu ce mune mishi fatan alkhairi, muna kuma jiye mishi tsoron ire-iren waɗannan abubuwa. Amma me muke so mu ce, duk wani musulmi da zai je ya hada kai da kafirai saboda za su yi mishi alkawarin in ta gyaru za a bashi jiha kaza, yana da ƴan majalisa kaza, yana da kaza, yana da kaza,
za su gama amfani da kai ne kakaf lokaci yana yi, sai su mai da ofishinka wurin karatun jarida, ku tambayi tsohon shugaban kasa mutumin Adamawa. Sai da suka mai da ofishin shi wurin karatun jarida, amma sai da suka mai da shi the most powerful vice president ever in the history of the country. Tunda aka yi Najeriya ba a taba samun mataimakin shugaban kasa mai karfi irin shi ba, mai fada aji, wanda shugaban kasar da safe har zuwa yake ofishin shi yana gaishe shi. Amma sai aka bi a hankali, saboda me? An san cewa akwai abin da ake nema, ana neman wata dama wadda in ya bada haɗin kai aka danke su, to da shi da jama'a shi duk an gama da su, kowa ga abin da ya faru. To wallahi duk musulmin Najeriya, malami ne kai ko jahili, mai sallah ne kai ko dan banzan musulmi, in dai ka yarda gabas ita ce ake kallo ake sallah, wallahi ka shiga taitayinka. Ana so yanzu za a yi mana nakalal akhirati wal ulani, wannan wa'azin sai ya gagara da duk wata sallar juma'a da duk wani abu. Ka je ka tambayi mutanen makwabtanka nan kasashen Kamaru da sauransu, ka je ka sami Uganda ka ji menene ya faru, ka je ka binciki kasashe. Allah in yi misali a cikin Alkur'ani sai ya ce wa ma qaumu lutin biba'idin, mutanen kasar Lutu ba nesa suke da ku ba, ku je ku bincika me ya faru a kasa kaza, yaya al'amari kaza ya faru. Saboda haka shi munafiki matsala ne, to amma matsalar tashi kuma ba a fitowa a yi gaba da gaba da shi. Don haka za ka zo ka ji za mu tattauna me yasa annabi bai fito ya yi gaba da gaba ya yaƙe su ba. Suna da matsala, da su ake sallah, da su ake azumi, suna da gemu, suna da dagaggen wando, suna da tarbi, suna da komai, wasu ma in aka zo zikiri har su ma suke saboda tsoron Allah. Ina fata an gane. Amma duk a cikin aikin munafinci ne. To waɗannan ayoyi baki ɗaya guda 13 za su zo sai sun tone asirorin gaba ɗaya, za su faɗi siffofin munafikai ne, kamar yadda ka ji ayoyi huɗu ɗin can da muka karanta na Baqara, sai da suka faɗi duk wata siffa wadda duk muminin da ya rasa ta, to ba mumini ba ne. Ayoyin nan biyu na kafirai sai da suka faɗi siffofin cikakkun kafirai. To waɗannan ayoyi guda 13 ga su, ka ji dai Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina. Daga cikin mutane akwai waɗanda ke cewa, Allah bai ce waɗanda ke kudurcewa ba, saboda ba kudurce musulunci suke ba, suna cewa ne mun yadda da Allah, mun yadda da ranar lahira, yo ai mu ma musulmi ne. Amma sai Allah ya ce wa ma hum bimu'minina, su ba mu'minai bane. Allahu akbar, me yasa su ba mu'minai bane? Sai Allah ya ce yukhadi'una Allah,
yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Allah ya ce yukhadi'una Allah walladhina amanu, suna ha'inta Allah ne da waɗanda suka yi imani da Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum, amma ba kowa suke ha'inta ba sai kansu, dan babu wani dan adam da ya isa ha'inta Allah. Domin fage mafi girma da dan adam yake ha'inci shine zuci, ko? To Allah yace ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, Allah ya san abin da ido yake ha'inci, harara da zaka yi, duk wani kwange da zaka yi, Allah yana nan yana sane da kai da idanka. Sannan Allah ya san abin da ke boye a cikin kiraza. Saboda haka in dai har ha'inci da zuci ake yi, sannan da baki, to da baki dai kaji Allah ya bayyana cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir, Allah ya ce ƙarya ne, wa ma hum bimu'minin. To idan da zuci ne fa, yukhadi'una Allah, wai su suna ganin suna ha'inta Allah ne, suna yaudara Allah ne. Sai Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusahum, suna ainihin wato ba hakowa suke ha'inta ba sai kawunan su, wa ma yash'uruna, amma ba sa ji a jikinsu. Anan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yash'uruna, ba sa ji, bai ce wa ma ya'lamuna ba, dan duk munafiki ya san yana yaudarar kanshi.
amma baya jin yaudaran ne a jika kamar yaro ne in ana ruwa ruwan yana dukan shi abinda kake ji in ruwa na dukan ka yaro yana ji ba wai bai sani bane amma damuwa ne bai yi dakewa yake yi idan gari ya waye da sanyin safiya akan dakali kai babba kana taka dakali sai ka ji sanyi sai ka rinka daga kafa ka kana tsoron kada sanyi ya kama ka ko shi ma yaro ya san haka kuma yana jin haka amma baya damuwa ne shine ba su da shu'uri waɗannan munafukan duk abin da suke wa kansu sun san cewa hakan ba daidai bane kuma munafinci ne amma ba su damu bane wai suna ganin suna da wasu hanyoyi da za su bi su waske wa Allah daga duk wani talala to wannan yake nuna munafiki ya fi kafiri lalacewar tunani saboda shi kafiri ya fito ya tsaya kaifi daya amma munafiki kuma yana ganin cewa ya kada nan wai haka ne zai zaunar da shi lafiya tsakanin shi da Allah tsakanin shi da mutane mabambanta sai Allah yake kanshi yakewa ko da yake baya ji na'am
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
Allahu akbar
wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun
jama'a kunji Allah madaukakin sarki yace wannan yaudara da suke ganin wai suna yaudara Allah ne da zuci ko da baki ba komai ne a cikin zuciyar tasu ba fi qulubihim maradun cuta ce a cikin zuciyar tasu wace irin cuta ce wannan cuta ita ce cuta ta kafirci sai ta juye sai ta zama munafinci asalin kafiri ne bai imani da Allah ko kadan ba dan haka wannan shine ciwo mafi girma a cikin zuciyar shi amma sai bakin shi ya furta cewa yayi imani da Allah da ranar lahira sai Allah ya ce ƙarya yake to me ya rage mai bai da imanin baki bai da na zuci fi qulubihim marad babban malami Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim Al-Jawziyya a farko-farkon littafin shi mai suna At-Tibbun Nabawi wato juz'i na hudu na littafin Zadul Ma'ad yace cuta ta kasu nau'i daga cikin nau'ukan cuta akwai cuta ta zuci akwai kuma cuta ta ainihin jiki yace cutar jiki ita ce cututtukan da ainihin suke kama dan adam waɗanda zahiri ake amfani da magani don su warke yace waɗannan cututtuka masu sauki ne yace amma cuta daga cikin cututtukan zuci yace su kuma suna da yawa daga ciki akwai kafirci cutar zuci ce akwai munafinci cuta ce a zuci sannan sai yace kuma akwai fasikanci ma cuta ce ta zuciya sannan akwai zalunci shi ma cuta ce ta zuciya sannan kuma akwai sha'awa ita ma cuta ce ta zuciya sai ya fara bayani dalla-dalla dangane da waɗannan nau'uka na curukan zuciya waɗanda wasu suna komawa zuwa ga zallar kafirai ne ita ce cuta ta kafirci cuta ta munafinci tana komawa zuwa ga musulmin da yana son ya samu daraja a wurin musulmi yana kuma son ya kiyaye mutuncin shi a wurin kafirai don haka yana tare da su 100%, amma yana tare da muminai da baki sai Allah ya bayyana mana cewa amma ba mumini bane kun ga ya kware mai wando a kasuwa cuta ta fasikanci ita ce cutar san saban Allah madaukakin sarki hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imam Ahmad daga babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id yace wata rana muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai wani saurayi yazo yace ya manzon Allah nazo ne kai min izini zan je in yi zina sai sahabbai suka yi kai ana daka mishi tsaya sai manzon Allah yace ku kyale shi matsonan kusa yace kana da uwa yace kana so ai irin wannan aikin da mahaifiyarka yace a kana da kanwa kana da kaza manzon Allah ya bi shi from the psychological point of view ya nuna mishi abin a tunani tukuna dukkan wanda ke sha'awar zina ba aure ba zina ya kaddara sai ya zo ya samu wani yana zina da uwar shi zai ji dadi ita wannan da kake zina da ita a yanzu uwar wani ce a yau ko uwar wani ce a gobe zaka so a ce shekaru 30 da suka wuce wani yana zina da uwarka ba za ka so ba to yanzu da kake wannan zinar da wannan yarinyar bayan shekara 30 za ta zama uwar wani zai so a ce kayi zina da uwar shi
to kar kai zina da yar wani, haka kanwar wani, haka yar wani, haka yar wani. Sai ya ce ya manzon Allah kai min addu'a. Sai manzon Allah ya shafa tukullumar shi, wato gashin shi wanda ya zarto daga goshi haka, yace Allahumma hadihi, Allah ka shiryar da shi, waj'alhu hadiyan mahdiya, Allah ka shiryar da shi shiryayye, ka sanya shi shiryayye, mai shiriwa, abun koyi a wajen shiryar shi. Yace tun daga wannan rana zuciyar shi bata sake tunanin wannan abu ba. Dan haka sai malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama likita ne na jika, manzon Allah likita ne kuma na zuciya. Kaga wannan cutar tashi cuta ce wadda in a yanzu ne za a je a zaunar da shi ne wurin psychologist, to akwai irin waɗannan. Wannan cuta ta fasikanci, za ka ga wani ba abin da yake sha'awa sai zina, ga matar shi ta aure ta fi waccan da zai je zina da ita da duk abin da ya ja shi akan waccan din, amma shi waccan yake so. Wani shi kuma a zinar ma ba matar da yake so sai matar aure, ita kawai yake son ya zina da ita. Wani kuma abin da yake son ya zina da su su ne young teenagers, yan shekara 16, shekara 17, shekara 15, su kawai yake so. Wani a cikin tunanin zinar shi kuma ba matar da yake sha'awar ya zina da ita, sai wadda zai zina da ita da ƙarfin tsiya, tana kuka tana ihu, dan haka sai wadda za a kamo ta a daure ta a babban kare mishi ita, irin ta kawai yake sha'awa. Duk wannan nau'i ne na cutar zuciya wadda ta shafi bangaren fasikanci. To akwai kuma bangaren zalunci. Mutum ne yana daukan albashi naira 400,000 a ma'aikata, amma duk ma'aikatan da ke karkashin ma'aikatar shi sai ya sa an cire koda naira 200,000 ne a ƙarshen kowane wata, an hada mishi koda 30,000 ce, amma albashin shi naira 400,000 ne. Amma duk wata yana son sai an gugutsuro kadan kadan daga ma'aikatan da ke karkashin shi, an tattara an kawo mishi. Me yasa? Saboda a cikin zuciyar shi akwai cuta ta zalunci. To akwai kuma cuta ta sha'awa. Ita wannan cuta ta sha'awa, to wannan ita ce malamai suka kira ta da fitnatu shahawat. Ita wannan fitina ce wadda ta shafi abubuwa da yawa, tana iya faruwa ta mata, mun yi bayani, tana iya faruwa ta dukiya, ta dabbobi. Shine Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwama wal an'ami wal harf. Sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya. Malamai suka ce to menene mafita daga waɗannan irin fitintunu da waɗannan ciwurwuka na zuciya? Aka ce dangane da cutar kafirci ne, daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai taimaka maka wajen tsare ka daga wannan, akwai addu'a, akwai zama da muminai, akwai nisantar zama da kafirai. Wannan addu'a al-Imamu Abubakar ibn Sunni ya ruwaito a cikin littafin shi Amalul Yawmi wal Laila da isnadi sahihi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kullun ya idar da sallah sai yayi addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa azab al-qabr. Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari. Dan haka kullun ka rinka roƙon Allah ya tsare ka daga kafirci. Kaji mataki na farko. Mataki na biyu shine kusantar mutanen kirki tare da nisantar mutanen banza. Allah yace wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Kar ku rinka karkata, kar ku rinka makwabtaka, kar ku rinka zama da waɗanda suke azzalumai ne sai wuta ta shafe ku. Malaman musulunci sun tabbatar a cikin babukan jihadi, karanta malam Yahuza nan a cikin littafin Fathul Jawad, yake cewa a tsarin zamantakewar musulmi kafiri baya zama a anguwar da yake musulmi ne, bai halatta ba a musulunci. Yace in suka tashi shigowa anguwar da take anguwa ce ta musulmi, dole ne matan su sai sun sanya hijabi da dukkanin kayan da matan musulmi ke sawa don kar su fitini musulmi. Amma in suka zo wajen zani sai a ce su dage, saboda kar a ba su daraja irin wadda ake ba mumina daraja. A yau sai ku zo ku kafa anguwa dukkanku musulmi ne, sai wani sai zo ya kama gida ya gina gida kusa da ku, sai ya ɗibo ɗaliban jami'a ko ɗaliban FCE ko polytechnic sai ya zuba muku.
waɗannan ƴan mata sai sun lalata tarbiyyar duk yaran da ke anguwar tun daga maza har mata, sai kuma sun sanya wa duk wata mata aure tashin hankali da shubha. Saboda kuna tare da matarka, in ta zo ta shawo wando ta ɗaura jikinta, sai matarka ta sa ido ta ga za ka kalle ta ko ko za ka ci gaba da kallanta ita mai hijabi, ta saka mata shubha ko ba ta saka mata ba? Ta saka mata shubha. Sannan kullum tana tunani, san da wannan yarinya ta wuce da ɗamamman wando da ɗamammiyar shirt, ta ji ta ce maka good evening sa, to matarka za ta fara tunanin wannan good evening din good evening ce ko hadda good night. Za ta fara tunanin har kaga ta rikita mata lissafi ko bata rikita mata ba. Sannan kullum wannan mata ta kasa ta rinka tunanin yaya za ta yi kada wannan ta ɗauke ka, wace hanya za ta bi ita kuma ta janye hankalinka, kaga ta saka mata rikici. Shi yasa malam Yahuza nan cikin zariya ya zauna ya rubuta littafin ya wajen shekara 50 da ta gabata, yace haramun ne hada anguwannin musulmi da kafirai saboda lalacewar tarbiyya. Yanzu ku dubi anguwanni irin Samuru, ku dubi anguwanni irin Magume, ku dubi anguwanni irin Jallesu, waɗannan anguwannin an gurɓata tunanin ƴaƴan anguwar. Mafi karancin lalacewar da za ku ga ƴaƴanku su ne, za ka ga ƴarka ta sanya hijabi, ta sanya doguwar riga, ka ta kawo niƙabi ta sa, amma a ƙarƙashin niƙabin da hijabin menene, t-shirt ce da wando irin na waccan ƴar gayun, ta ɓata muku yaya. Ina shuwagabanni, ina sarakuna, kun ci amanar sarkin Zazzau Jafaru ne? Sarkin Zazzau Jafaru a nan garin idan ya ga namiji ya jero da mace, in aka zargi wannan tafiya aka kira shi aka ji ba tafiya ce ta gaskiya ba, bulala goma yake kwantar da shi ya nemai. Me yasa yake? Saboda malami ne shi. Mana yanzu ba za a zarge ka da zina ba, amma za a yi maka ta'zir, za a yi maka horo. Muhammadu Mustafa kakan sarkin Adamawa na yanzu, kakan Barkindo, idan la'asar te ko karuwa ce ba ta fitowa a cikin garin Yola sai gobe, ana yin sallar la'asar ba a son a ga mace akan titi don kada shubha ta faru, kada matsala ta faru. Dole ne musulmi su bi yadda za su tsare zukata da ƴaƴansu da matansu daga dukkan wani kafirci jama'a, domin kafirci shi ne mafi girman laifin da ake sabawa Allah madaukakin sarki. A isa ga Allah ba a tuba ba, Allah ya yi fushin da ba zai yi gafara ba. Don haka Allah ya ce fi qulubihim maradun, a cikin zukatan waɗannan munafikai akwai ainihin cuta ne, wannan cuta ita ce ta ƙin Allah, ba sa ƙauna Allah, ba sa ƙaunar manzon Allah, ba sa ƙaunar Alƙur'ani. Ji kalmomin da suke cewa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna minha al-a'zz minha al-asl. Idan muka koma Madina, waɗannan da ake cewa manya sai an fitar da su cikin kaskanci. Suwaye manya? Annabi da Abubakar da manyan sahabbai su ne kaskantattu a bakin wa? A bakin munafukai, ba sa ganin darajar kowa. Ya ku ƴan uwa musulmi, waɗanda suke wulakanta malaman musulunci da ɗora musu kalmomin da ba su ji ba sun gani, ku sani da cewa wannan sura ce daga cikin surorin munafunci. Kai ƙoƙari kar ka samu kanka a ciki. Waɗannan ɗabi'un a yanzu suna yawo a cikin matasa da dama daga cikin matasan da suke ganin su ahlus sunna ne, har ma su ce su ne asalin ahlus sunna. A cikin garin Makka muke zaune yau shekara 4 muna hira, wani matashi yana buɗe baki katsam sai ya faɗi bakar magana ga bin Baz, kuma yaron Balarabe ne, haihuwar uwa da uba. Kai ko hajjin bara muna zaune a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina, muna zaune da ni da Samir, sai ga wani yazo haka muna magana, ashe irin waɗannan ne? Ya farfadi bakaken maganganu akan bin Baz, ƙarshe da ya rasa kalmar da zai suka, sai ya ce bin Baz ba kahafani bane? Sai na ce in kahafani ne sai ba musulmi bane? Kahafana ba musulmi bane? Wai kalmar suka ce. Kamar ku yi haƙuri mutane, dangin mu kudancin Zaria, kamar nan ne dan Zaria, a ce da Allah ba dan kudancin Zaria bane? To dan kudancin Zaria, kudancin Zaria kafirci ne? Ko kun fahimta? waɗannan irin ɗabi'u da suka fara yawo a cikin matasa jama'a, manufarsu ita ce zubarwa da malaman musulunci daraja. A wayi gari babu wani wanda ya isa. Don haka da ƙarshe al'amarin musulunci zai zama fauda, zai zama hayaniya da hargowa kenan. Dukkansu alamomi ne na munafinci. Waɗannan irin alamomin in suka tabbata a baki, suka tabbata a zuci, to bari ka ji hukuncin da Allah yake, sai ya ce fazadahumullahu marada, sai Allah madaukakin sarki sai ya ƙara musu cutar da ke cikin zukatansu. Daga cikin sababban ƙara musu wannan cuta ita ce saukar Alƙur'ani. Kun san shi Alƙur'ani mai girma kamar ruwan sama ne, idan ya zuba akan gwaiba sai ya ƙara mata zaƙi, idan ya zuba akan gwanda sai ya ƙara mata daɗi, idan ya zuba akan maɗaci sai ya ƙara mishi ɗaci. Allah ya ce yusqa bima'in wahidin, ruwan guda ɗaya ne, amma in ya sauka akan kowane sinadari sai ya ƙara mishi irin surar da take. Idan Alƙur'ani ya sauka, muminai sai su ƙara imani. Munafikai fa fazadahumullahu marada, sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya da cuta akan cutar da suke da ita a nan duniya kenan. Alahira fa walahum azabun alimun, suna da azaba mai raɗaɗi tana nan tana sauraron su. Bima kanu yakzibuna, saboda ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ƙaryata Alƙur'ani da suke yi. Allahu akbar. Jama'a kun ji, babban malami al-Imam al-Qurtubi ya ce wa ikhtalafa al-ulama fi imsakin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an qatlul munafiqina ma ilmihi bi nifaqihim ala arba'ati aqwal. Malamai suka ce me yasa annabi bai yaki waɗannan munafukai ba, tunda yanzu misali jama'a ai dai kun ji ƙarshe dai kat an gama siffanta su, an kuma gama gane su, kuma shi annabi ya san su, kuma ayyukansu sun bayyana, kuma duk wani makirci a aikace sun yi wa annabi, sun yi wa musulmi. Kaga dai makirci mafi girma da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine suka je suka haɗo kai da kafirai daga ƙasar waje a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina. Wannan shine abin da aka fi sani da ghazwatul ahzab. Munafikai ne suka gayyato wannan yaƙi, sannan suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaman lafiya kusan kwana 50. Saboda me? Saboda sun yi wa matar shi ƙazafi, suka samu wani yanayi wanda ke ɗauke da shubha, wanda za mu zo mu bayani, wanda in ba Allah ya tarbawa garin ka nono ba a lokacin nan sai kaga sai ka fada. Don haka wasu salihan bayin Allah ne cikin sahabbai sai da suka fada cikin wannan ƙazafin. Amma waɗanda Allah ya tsarkake su irin su sahabi Abu Ayyub al-Ansari da ya shigo cikin gida matar shi tace ka ji abin da aka ce Aisha ta yi, sai ya ce ke kina da hankali, tace kamar yaya, yo ba an faɗa ba ne, ya ce ke za ki iya yin wannan abin, tace a'a, ya ce Aisha ba ta fi ki daraja ba. Sai ya buge rigar shi ma sai ya fita ya ma ki zama a gidan. Wannan su ne Allah maɗaukakin sarki da shi da makamantan shi. Allah maɗaukakin sarki ya tattara sai yake cewa laula idh sami'tumuhu kuntum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Me yasa da kuka ji waɗannan irin maganganun banza, ba ku tsaya kun dubi abin ga kanku ba, ka duba da kyau ka gani. Daga cikin aikin munafikai kamar yadda muka faɗi shine zubarwa da mai mutunci mutunci. To kai in mai hankali ne, idan aka zo aka ce maka malam wane yayi kaza, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, sai ka dubi asali. Menene asali? Nagarta, fara daga kan sahabbai. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in aka ce Abu Bakr ya murɗa gadon as-sayyida Fatima, ya daki wance, ya kulla wane, ya kwace kaza, ya kwace kaza, sai ka tsaya ka duba waɗannan abubuwan da aka faɗi Abu Bakr ya yi, na ɓangaren kuɗi nawa ne har da za su tsone wa Abu Bakr, nawa Abu Bakr ne Siddiqu ya ɗiba ya baiwa musuluncin har da za a ce shi kuma yau ya kwace wata gona wadda dududu har yanzu wannan gona bata kai miliyan ɗaya ba. Har yanzu a kiyasin kuɗi na yanzu wannan gona ta Fadak ƙaramar gona ce, ɗan lambu ne ƙarami, aka ce ya kwace wa ainihin Fatimatu Zahara, har yanzu bata kai miliyan ɗaya ba. dubi irin Abubakar me nashi bai taimakawa addini da shi ba, da yazo mutuwa dukiyar ma sai tattara kira Aisha yace ina roƙonki dan girman Allah da ke da ƴan uwanki, abinda zan mutu in bari kar ku ci gadan komai, ku tattara ku kai baitul malin musulmi a ci gaba da taimakawa musulmi. Wannan ne za a ce ya murda gona, to sai ka rinka aunawa. Daga cikin hanyoyin da ake gane munafincin munafikai, kullun so suke su zubar da darajar mai daraja, amma fa duk wani lalatacce kuma ba su da rahoto a kan shi, to wannan yana daga cikin siffofinsu. To sai ka duba dangane da sahabbai menene asali game da su, nagarta. To duk wata hujja da za a kawo ai kokarin bata maka su, sai ka ce a'a nabqa ala al-asli, za mu tsaya akan asali. To haka za ka dauka ga duk wani mai mutunci da ka sani, ba wai kawai a zo a ce oh kaji an cewa ne yake ba, sai ka ce au ya aikata ba ma duk ba ƙarya bane. Launa izi sami'tumu kuntum ma yakunu lana an natakallama biha, kace ai fadan wannan hirar ma bata halatta mu yi ba, don a lokacin waɗanda suka yi hirar Aisha ta yi zina ma sai da aka baka tuntunto su aka yi musu bulala 80 hadda Hassan ibn Thabit mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hira ko a zauna ai hirar kana wurin baka ƙaryata ba, sai a ce shi ma a kira shi, gamsuwa da magana ce ta sa bai ƙaryata ba. Haka akwai hadari jama'a, duk waɗannan siffofi ne na munafukai, sai ku yi kokari ka kiyaye. To me yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yake su ba? Wasu malamai suka ce inna ma lam yaqtulhum li'annahu lam ya'lam halahum ahadun siwahu, suka ce saboda in ba manzon Allah ba, ba wanda ya san halin su. Mutane ne da manya-manyan rawani da gemu da manya-manyan alkebba sun dage wandunan su, in manzon Allah ya tashi ya kashe su sai a ce ya kashe limaman tafiya kuma, to kaga ustazai sai su gudu ko ba haka bane? Dan haka sai wasu malamai suka ce ganin cewa ba wanda ya san su sai shi, sai fahimci in ya kashe su ba za a fahimce shi ba. Wa qad ittafaqa al-ulama ala bakrati abihim ala anna al-qadiya la yaqtulu bi ilmihi, al-imam al-qurtubi da yake ya dandana aikin alƙalanci duk da dan kadan ne a rayuwar shi, sai ce duk kan alƙalan duniya tun daga na farko har na ƙarshen su sun san cewa alƙali ko da yana da masaniyar hujja a wurin shi, shi da kanshi in aka kawo mai alƙalanci ba zai aiki da wannan hujjar tashi ba, sai da abin da masu ƙara suka kawo, shine a idan alƙali suwa ne suka danna wa ne suka yanka shi, sai wasu suka zo suka kawo ƙara. Ba kawai daga kawo ƙara alkali zai ce ha yomi da aka yi a gabana ai ku kwantar da hankalinku, a'a ina, zai ce to me hujjarku, ba su da hujja eh, sai ce to tunda ba ku da hujja ku tafi. Malaman musulunci sun haɗu akan haka, ba zai aiki da tashi shaidar ba. Don haka Annabi yana da masaniyar waɗannan mutane munafukai ne, babu damar ya kashe su tunda shi kadai ya sani. Haka wasu malamai suka ce to sai kuma suka ci gaba da maganganu, har suka ce alqaulu sani qala ashabu shafi'i إنما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل. شيء الإمام الشافعي سيتي أي شيء زنديقي شيء متوم ديكي ستر تكافرتي يكي بيّن إيماني أنا باشي دامر يتوبا نظائق قاوة كشي صبا كنم يسعى النبي كشي صبا an saurara musu ne dan su tuba. Wannan magana in ka dube ta a tarihance da kuma yadda hadisin Bukhari ya zo ba da labarin ta, ita ma tana da madogara, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saurara bai kashe su ba. Ana nan sai shugaban su ya kwanta rashin lafiya, cikin shi ya kabe kabe irin ya kwajaja din nan, ba kashi ba cin abinci, aka rasa yadda za a yi. Sai dan shi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dan shi salihi ne Abdullahi, ya ce manzon Allah kar ka biyo mahaifina, ka dan taimaka mishi da addu'a cikin shi ya warware, baya iya tsuguno, baya iya cin abinci, baya iya wani abu. Manzon Allah ya ce je ka kawo ainihin ruwa a ayi mishi addu'a. Aka kawo ruwa, manzon Allah ya tofa mishi addu'a, je ka kai mishi ya sha. da ya kai mishi sai ya ce menene wannan, sai ya ce ruwa ne manzon Allah ya addu'a da yawun shi mai albarka, ka sha ko ka samu sauki. Sai watsa wa dan ya ce ka kawo min fitsarin uwarka bai fi wannan ba, ka ji har zai mutu baya kaunar manzon Allah. Ruwan addu'ar manzon Allah yake cewa gwamma yaron ya kawo mai fitsarin uwar shi. Jama'a kun fahimci wannan? Da wannan mutum ya kwanta ya rasu a wannan mugun hali, dan bai gaji ba, sai zo ya ce ya manzon Allah ai haƙuri dai da mahaifin nawa, ina son kai min alfarma, rigarka da kake sawa a ciki taguwa da ke taba zufar jikinka mai albarka, ka bani ita in je in saka mahaifina a ciki ko ya samu sauƙin azaba Allah. Sai manzon Allah ya ce gata. Aka ce manzon Allah ya yi wa ɗan haka ne don girmama ɗan, da kuma cewa wannan munafikin duk da munafinci, ranar da aka kashe kawun annabi shine Hamza, sai ya ɗauko babban mayafi haka yawa annabi kyauta ya ce gashi ka rufe kawunka. To sai aka ce annabi ya mishi mukafa'a ne, don shi da kanshi yake cewa man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, wanda da ya muku alheri ku rama mishi. To tunda yayi alheri duk da munafiki ne, sai annabi ya rama don kuma mutunta dan. Sai aka je aka saka shi a wannan riga ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, aka lullube shi. A wata riwaya ma aka ce sai bayan da ya mutu aka sa shi a kabari, aka zo aka ciro shi aka sa mai wannan riga don da ya samu saukin azaba. Bayan nan sai kuma dan ya ce wa manzon Allah, kada ka gaji da ni ya manzon Allah, alfarma nake roko, ka zo ka tsaya a kan gawar mahaifin nawa kai mishi sallah, kuma mu je makabarta ka tsaya kai mishi addu'a, me yiwa Allah zai sauƙaƙa mishi saboda albarkacin addu'arka. Manzon Allah ya ce zan aikata. Da ya tashi zai yi sallah, Umar ya ce na fusgo shi, sai da ya daka da gindi, sannan ya yunkure ya tashi. Har Umar da yake bada labari ya ce na yi mamakin ƙarfin halina wannan ranar, ya ce in fusgi rigar manzon Allah ya faɗo haka. Ya manzan Allah a tusalli alaihi wa kad kala kaza fi yawmi kaza fi mutani kaza, wa na din zaka yi wa sallah shi fa yace kaza ranar kaza ga watan kaza su suka kulla kaza. Manzan Allah yace akhir anni ya Umar, ka ja da baya, Allah bai hana ni in yi musu sallah ba, cewa yayi istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu, ko ka roka musu gafara ko kar ka roka musu, in tastaghfir 70 marra falan yaghfir Allah lahu, Allah ba zai taba gafarta musu ba koda ba kai so 70. Yace to kaga anan Allah bai hana, bai ce kada ba, cewa koda zan yi so 70 ba zai ansa ba, yace to ni kuma dai zan yi din, tunda shi ne rahama ne mai yiwa ya gafarta musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya son kowa ya shiga azaba sai wanda halin shi ya wanzar da shi, da haka yace ko ya shiga aljanna ya zauna hankalin shi ba zai kwanta ba, sai Allah ya mai izini ya cika mishi alkawari. Wata rana ne annabi yana zauna a Makka, sai aka ji ya fashe da kuka, sai malaika Jibril ya sako yace Allah na gaishe ka. Bayan gaisuwa ya ce me ya saka ka kuka, me ya saka ka kuka? Manzo Allah yace taya ba zan yi kuka ba, gashi za a samu wasu cikin al'ummata su zauna a wuta bayan ni ina aljanna. Shine Allah ya saukar mishi da wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kai haƙuri ubangijinka zai maka kyauta har sai ka yarda da ita. Ita ce ranar alkiyama yana aljanna sai ji hankalin shi bai kwanta ba, ce me yasa? Sai ce akwai sauran al'ummar shi a wuta. Sai ce ya shiga kwaso abin shi da kanshi. Kaga shiga ka kwaso abinka da kanka, ya fi a zo a kawo maka list a ce waɗannan ne mai wa an rage wasu. Shiga, annabi ya ce sai ya shiga. Sai sahabbai suka ce ya za ka yi ka gane ƴan mutanenka a cikin wuta? Sai ya ce Allah ya haramta duk wanda ya sujuda wuta ba ta cin gaɓoɓin sujuda, da haka annabi zai rinka biya na zazzakulo su, wannan nawa ne, wannan ya taɓa sallah, wannan ma ya taɓa sujuda, ya za a yi? Ka dubi yaranka da kyau, duk yadda ka gargaɗe shi wani karfa ka faɗo, ya ce ai ba komai baba, ko kuma ya sauka kana wucewa sai ya faɗo, in ya karya wuya za ka ce Allah ya ƙara? Haka za ka ce to a tafi asibiti kane kana zagin shi ne, kuma dai yaya ne oho dai? Ina fata an gane. Ba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi da su, ya ce tsakanina da ku kamar mutum ne yau, dan ya jidini ya hura wuta, amma sai fari suka ga haske sai suka taho suna fadawa, yana kore su kar su fada wuta, amma su kuma suna ganin haske ne suna fadawa. Annabi yace tsakani na da ku kenan. Annabi ba zai taba hakura ba, ya ce karkai kai, ya ce mu kai, duk da haka zai ce sai ya ji ya nemi yadda zai jawo ka ka fito sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A karkashin wannan jama'a, wannan mutum mai suna Ubay dan Salul ko Abdullahi dan Salul, a lokacin da ya rasu, irin wannan alherai da manzon Allah ya rinka yi tun daga bada likafani, yi mishi addu'a, yi mishi sallah, tsayawa akan kabarin shi, to sai wannan ya karya zukatan mabiyan shi, sai suka dawo aka samu mutum wajen guda 3,000, sai suka dawo suka musulunta musulunci na gaskiya, suka kyautata imaninsu. To annan ne Imam Shafi'i sai yake cewa yana ganin abin da yasa Annabi bai yake su ba kenan, saboda ana fatan a ba su damar nan gaba ko da su tuba. Akan samu munafikai sukan tuba, sai dai abin da kamar wahala ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Alqawlus salis, magana ta uku, innama lam yaqtulhum maslahatan lita'lifil qulubi alayhi li alla tanfira anhu. Wasu suka ce Annabi bai yake su bane saboda kada ya kawo rudani. Menene rudani? Dama ana baza jita-jita, ana cewa ya jawo ƴaƴan mutane ne da wata manufa. In ya fara kashe waɗannan manya-manya, me za a ce? Sai a ce to kowa na kun gani ko? Kun ga suwa na da suka shekara 10 a cikin tafiyar, kun ga dai an yanka su. Kuma an ta ku shekara 10 ta cika, Allah ya ji kanku. Kaga ba a kore mutane a haka ko? Wasu suka ce saboda wannan maslaha ce. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ba. A ƙarƙashin haka al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi, a lokacin da ainihin Sayyidina Umar ya ce mishi, me yasa ba za ka kashe waɗannan mutane ba? Sai manzon Allah ya ce, ma'azallahi an yatahaddasa an-nasu anni aqtulu ashabi. Ya ce Allah ya tsare ni in bude wa kaina kofar da za a yi ta yada jita-jita a ce kuma ina kashe jama'ata. Ya ce ba zan bude wa kaina wannan kofa ba. Kun ji wannan magana ita ce ainihin magana ta uku daga cikin dalilan. Magana ta hudu kuma, wa huwa anna Allah ta'ala qala qad hafiza ashaba nabihi alayhi salatu wassalam bi kaunihi sabbatahum an yufsidahumul munafiquna. Wasu suka ce abin da yasa ba a kashe su ba, dama za a ji tsoron kar su gurbata sahabbai ne ko? To ai Allah ya tabbatarwa da Annabi cewa waɗannan sahabbai sun gyaru, munafikai ba za su taba bata su ba. Wannan magana ma daidai ce, dan babu wani mumini salihi kwaya daya wanda ya tasiranci da duk abin da suke yi, babu. Saboda haka in ma wannan ne dalili, wallahu alamu, amma dai maganar da malamai suka fi ganin karfinta ita ce waccan wadda nassinta yazo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim, cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai kashe su bane saboda kada ya haifar da rudani. Ina fata an gane, domin da yanzu duk wannan hayaniya da take faruwa tsakanin ƴan kungiya kaza da ƴan kungiya kaza, mu ne musulmi muke iya bambancewa, haka ne ko ba haka ba? Amma su waɗancan hagunguntawa ba sa iya bambance kowa, duk wanda suka gani ɗaya ne. A ƙarƙashin wannan, duk abin da zai haifar da wata shubuha a cikin addinin musulunci da wajen addinin musulunci, wajibi ne masu da'awa su yi ƙoƙarin kiyaye shi da kuma taka tsantsan a kai. Allah madaukakin sarki ya tsare mu, ya tsare imanin mu, saboda yadda lokaci ya ƙure, insha Allah ta'ala za mu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.